الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آجر نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعد الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka, yammaci na Alhamis 15 ga watan Ramadan 1444 hijiran Manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina, wanda kuma yayi muwafaka da 6 ga watan 4 2023 miladiya. Alhamdulillah, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da rahmarsa da falalansa ya kawo mu yau 15 ga wannan wata mai albarka. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi azuminmu da ibadanmu. Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu. Marasa lafiya daga cikinmu, cikin gida ko na asibiti, Allah ta ba su lafiya, Allah ya warkar da su. Waɗanda suka jawo gidan gaskiya, Allah ya rahance su. Mu kuma Allah ya kyautata namu makoma mu cika da imani. Ko sai da bala'i da suke damun al'ummar musulmi a faɗin duniya gabaki ɗaya, da mu a nan Najeriya kuma musamman mu a nan garin Borno, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana, Allah ya ba mu lafiya, Allah ta'ala ya ishe mu da lafiyarsa da rahmarsa. To alhamdulillah, ɗan uwa musulmi, ba mu bushe ba, muna karatun Alƙur'ani mai girma, muna tafsirinsa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Sayyidina Boni Durma wanda yake nan kasuwan Shanu. Muna cikin tafsirin suratul Hud. Yau insha Allahu ta'ala za mu kammala sura, inda lokaci kuma za mu shiga sura ta gaba, wato suratul Yusuf. Allah Ubangiji ta'ala ya dakatar da mu. Na'am. Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. yan uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijin ka subhanahu wa ta'ala ya so ya ga dama da sai ya sanya mutane gabaki daya su kasance al'umma ne guda daya a cikin ta daya da Allah ta'ala ya ga dama sai ya sanya mutane gabaki daya akan tafarki guda daya imani ne gabaki daya babu kafirci ko kuma ya ga dama sai ya sanya su akan kafirci gabaki daya babu imani Allah in ya ga dama sai ya sanya mutane akan turbaya akan hanya guda daya amma cikin ikonsa da buwayarsa bai ga daman haka ba da ya ga daman haka ba abin da zai gagare shi sai a wayi gari a ga dukkanin mutane gabaki ɗayan su sun musulunta babu kafiri ko ɗaya da Allah ya ga dama da sai yayi haka din amma kuma cikin ikonsa da buwayarsa sai ya sanya dole ne mutane su kakkasu kashi guda biyu akwai masu imani akwai kuma marasa imani saboda ya gina gida ne guda biyu gari ne guda biyu ɗaya sunanta aljanna ɗaya kuma sunanta wuta kuma kowace da nata rabo a ciki dalili da haka da ya halicci mutane sai ya kasa su gida biyu fariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir sai ga dama sai ya sanya ku gabaki ɗaya ku zama to mu'mini babu kafirci amma Allah bai ga dama haka ba saboda hikimarsa da buwayarsa ta sanya dole a kafkasu a samu mu'minai a samu kafirai a samu ma'abota gaskiya a kuma samu ma'abota ƙarya a samu waɗanda suke biyayya a samu kuma wanda suke sabawa a samu mutanen kirki a kuma samu mutanen banza haka Allah ta'ala ya so ya ga dama cikin hikmarsa da buwayarsa ya raba mutane su kasance a wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh kuma ga mutane ba za su bushe ba suna cikin sabani dan rabuwa wannan su dauki wannan hanya wayannan kuma su dauki wannan hanya wadannan su dauki hanya na imani wadannan kuma su dauki hanya na kafirci wadannan su dauki hanya na biyayya wayannan kuma su dauki hanya na sa'o wayannan su dauki hanya na mutanen kirki wadannan kuma su dauki hanya na mutanen banza to mutane ba za su bushe ba a cikin wannan rarrabuwa illa man rahima rabbuk sai fa wanda ubangiji ta'ala ya so su da rahma sai ya tabbatar da su a kan gaskiya ko da an samu sabani su Allah ta'ala sai ya karkatar da su ga masu imani masu fa'a masu biyayya su zamanto mutanen kirki walidalika khalaqahum saboda hakan ne a kasance daban-daban aqida daban-daban fahimta daban-daban ra'ayi daban-daban haka Allah ta'ala ya ga dama ya halicci mutane su kasance haka saboda hikimarsa na aljanna ta samu mata na ta rabo da kuma wujan ta samu mata na ta rabo haka Allah ya so ya ga dama ya tsara mutane wasu malama suka ce walidhalika khalaqahum wannan ya ishara dinnan za ta koma zuwa ga rahma wato saboda rahman nan Allah ta'ala ya halicce su rahma na su kasance idan suka bautata wa Allah illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum aw li hadhihi ar-rahma khalaqa haula yana nufin kenan masu imani masu fa'a amma galibin malaman tafsiri da malaman lugha suka maida isharar zuwa ga ikhtilafin walidhalika khalaqahum saboda wannan ikhtilafi sabani bambance-bambance a wajen aqida bambance-bambance a wajen fahimta haka Allah ta'ala ya so ya ga dama al'umman ta kasance
وتمت كلمة ربك لله كلمر أبينجينك تعالى هكوكين سا يا رجايا تبتا يا رجايا أوكو أكن شوى تبت الله يأتي الأول ويوتن جهنم أكن شوى سياتكاتا من الجن لبتكين دنجنا الجني دكما والناس لكم متاني أجمعين قبائكين الله يا هكوكا dole wuta ta samu na ta rabo har ta cika kamar yadda ya hukunta ka dole aljanna ta samu na ta rabo har ta cika to da dama Allah ta'ala shi wurare da ban aruwa cikin Qur'ani mai girma da amla anta jahannama min aljannati wan nasi ajma'in kusan wurare guda biyar Allah ta'ala yayi wannan bayani akan cewa ya dauki alqawari wa jahannama sai ya cika ta daga mutane da aljaru gabaki daya aljanna kuma bayani cewa Allah ya mata alƙawari ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama to malamu suka ce wannan aya tana bayyana wato buwayar Allah subhanahu wa ta'ala da hikmansa a wajen halitta mutane ubangiji ta'ala in ya ga dama sai ya halicci mutane gabaki ɗaya su kasance akan addini ne guda ɗaya addinin musulunci babu kafirci amma Allah bai yi haka ba in ya ga dama zai iya yi amma bai rubuta bai kaddara zai yi ba amma bai riga gare sa yin sa ba abin da ya hukunta shine dole a samu sabani a wajen mutane dole a samu bambance bambance na fahimta dole a samu wanda za su zabi hanya na kafirci da waɗanda za su zabe hanya na musulunci dole a samu wanda za su zabe hanya na ta'a biyayya ga Allah da wanda za su zabe hanya na sako da aikata zunubi haka Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta ya kaddara al'umma mutane su kasance a irin wannan tsari sabili da haka wannan aya abinda take nuna mana shine tushen yadda Allah ta'ala ya tsara mutane wayannan mu'minai wayannan kafirai wayannan in aljanna wayannan in wuta kuma saboda hakan ne Allah ya halicci mutane kuma ta hakan ne kullum muyassaru lima khuliqala kuma kowanne aka yassara masa hanyar da zai iya bi in dan aljanna ne sai Allah ya yassara masa biyayya da ta'a da imani in dan wuta ne Allah sai ta'ala sai ya yassara masa hanyar kafirci da munafurci da sako da tsiya saboda ya aikata da kansa zulumin da zai kai shi cikin wuta an fahimta da kyau sabili da kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi da malaman sunan da malaman masani suka ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban kuma hanyoyi sun kisa sun zo ne su kankare su suna karfafa junansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa innal yahuda iftaraqat ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fin nar illa wahida fil jannah قيل ومن تلك يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي wannan hadisi yana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas yahudu surra rabu'a takankane su firqa firqa gida gida har so 71 sun kasance kungiyoyi ne aqidu ne daban-daban har so 71 krista sun kaso har so 72 yace al'ummar annabi muhammad ita kuma za ta kaso har so 73 annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk waɗannan kasosuwa na daga cikin al'umma hatta na 73 din nan annabi yace duk suna cikin wuta guda ɗaya ce za su shiga aljanna ita ce wanda ta tsaya akan addinin Allah tsayuwa mai kyau bata canja ba bata karkata ba wannan hadisi yana bayyana cewa dole ne sai an samu sabani a cikin al'ummar musulunci wannan adadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa al'ummar musulmi za ta kasu gida ta 73 malaman suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ne amma baya nufin gabaki daya hasrul adad akan haka din nan dan sabo adadi na kungiyoyi da mutanen da suka kakkaso daban-daban a kedu daban-daban ko da a cikin addinin musulunci adadin su ya ci wannan adadi mai littafin al-farqu bayna al-firaq ya zazzana mutane kasusuwa daban-daban milla daban-daban a karkashin wanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sama da kungiyoyi sama da jama'a 200 da wani abu mai littafin addinin al-wadihan ya kakkasa mutane sama da 300 da wani abu an gane abin da yake nufi saboda ka adadin nan baya nufin hasr yana nufin wato akwai 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 bukatun a samu tsarin sama da hasr da malama suka bayyana shi so abun nufi shine dole sai an samu sabani a cikin al'umma ko da ba wayannan kafirai ba ba wayannan musulmai ba amma a cikin musulmai kansu za a samu bambance-bambance fahimta kuma wannan ya faru tun ma a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu sabani daga wurin su a game da wasu mas'aloli na addini sayyidina Abubakar as-Siddiq akwai inda ya zo da nasa ra'ayi na wani abu a cikin abin da ya shafi hukunci na raba gado ya saba wasu sahabbai sayyidina Umar bin Khattab yana da wasu mas'aloli ya saba da sayyidina Abubakar ya saba wasu sahabbai haka sayyidina Ali sayyidina Uthman duk sahabbai dan kana karanta sirarsu da tarihinsu za ka ga a tsakankanin su akwai wasu mas'aloli na sabani a wajen fahimta fahimtar Qur'ani ko fahimtar hadisi a wajen fassara nafsi an gane da kyau an zo an samu tabi'ai su ma an samu bambance-bambance na fahimta a cikinsu a wajen nafsi aya ko hadisi tabi'u tabi'in su ma aka same su haka wannan in za ka karanta tarihi a kowane bangare akwai wannan sabani kuma duk wannan sabanin nasu a wajen fahimtar Qur'ani ne da fahimtar hadisi kuma sabani ne na gaskiya sabani ne na rahama sabani ne na wanda zai bunƙasa addinin musulunci ya yassara ya nuna maka ga haka aka faɗa in kana suka dauki wannan ga haka aka faɗa in kana suka dauki wannan ga haka aka ce in kana suka dauki wannan an gane abin da nake nufi akwai a cikin wannan a cikin aqida tauhidi an samu bambance-bambance fahimta akwai malamai wanda suka fahimci aqida daga Qur'ani da hadisi da adilla qawiyya tabbatattu hadisai ingantattu wanda suka dawwana suka tafiya akan wannan shine tsarin aqida da manzon Allah yazo da ita aqida da sahabbai suka zo akan ta aqida da sahabbai suke kanta akwai al-Imam al-Ash'ari akwai kuma al-Imam Abu Mansur al-Maturidi aqida ce ta Ahlus Sunnah wal Jama'a amma idan zaka karanta tsakanin su za ka ga akwai dan bambanci tsakanin ash'ariyya da maturidiyya a wajen wasu nusus a wajen wasu hukunce-hukunce an gane da kyau haka in ka dawo a wajen abin da ya shafi fiqh ibada ko mu'amala za ka ga malamai su ita sabani da yawa mazhabobi daban-daban har mazhaba 18 na a'imma amma Allah ya rubuta wanda sun samu karbuwa an rubuta su mazhabobi guda hudu mazhaba na Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wadannan mazhabobin dukkan su Qur'ani ne da hadisi fahimtar aya ne da fahimtar hadisi sai Abu Hanifa ya fahimci wani abu daban Imam na Malik ya fahimci wani abu daban Imam Shafi'i ya fahimci wani abu daban Imam Ahmad ibn Hanbal ya fahimci wani abu daban kuma duk wannan nassi ne sun fahimta babu kuma a cikin su wanda ya fita daga cikin nassi an gane abin da yake nufi to haka idan ka dawo a kan abin da ya shafi qira'at da riwaya za ka ga akwai qurra manya manya wanda Imam Shatibi ya dawwana su ya bi hanyar su su dinnan kowanne da almajiran sa Imam Nafi da nasu almajirai Imam Ibn Kathir da nasu almajirai da kuma Abu Amr al-Basri da nasu almajirai Ibn Amir da nasu almajirai har haka in kaje na Kufa su ma kowanne da nasu almajirai kuma kowanne asalin karatunsa da dokokinsa da ka'idojinsa akwai dan bambance-bambance tsakaninsa da na dan uwansa a cikin menene a cikin nassin alqur'ani mai girma wanda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba wanda mala'ika ya dawo da shi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zaka samu wannan qira'a riwayar Warsh wannan riwayar Hafs wannan riwayar Shu'ba wannan riwayar kaza wannan riwayar kaza dukkanin su wannan ikhtilafat dinnan aka kawo su na qira'at amma tabbatattu ne daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ayassara maka a sawwaka maka kai makaranta alqur'ani mai girma ka zabi riwaya ko qira'an da kake suka yi karatu da ita duk wanda in ka karanta da ita kai karatu da karatu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka idan ka bi wani mazhaba malikiya ne ko shafi'iyya ko hanafiya duk wani mazhaban da ka bi sa ka bi mazhaba ne na sahabban annabi ka bi mazhaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi an gane abin da nake nufi haka idan ka zo malaman sufiya malaman turu malaman tazkiya malaman ihsani suna da nasu hanyoyi daban-daban suna da nasu dariku daban-daban wanda za su koya wa daliban su murudan su azkar da addu'o'i da hanyoyi na mutumin da zai sarkake zuciyarsa ya sarkake ransa ya zaman to bashi da dauta bashi da dauka bashi da kazanta bashi da wani laifi na shirka ko na munafurci ko na riya'i ko na sum'a tsakanin sa da ubangiji subhanahu wataala a koya masa addu'o'i a koya masa azkar da za su dan wanke masa zuciyarsa waɗannan hanyoyi na waɗannan bayin Allah hanyoyi na ulul sufiya da babban su dukkanin su hanyoyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna kansu manzo sallallahu alaihi wasallam yana kansa wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na ihsani dinnan da ya fada wa malaika jibril an ta'budu allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yazo da shi ya fassara shi an gane abin da nake nufi in ka zo wajen malaman lugha akwai nahwiyon akwai basriyon akwai kofiyon akwai wanda suka fahimci ka'idar lugha in ta zo ga yadda yake wannan basri suna da nasu tsare a wajen fahimtar qur'ani ko fahimtar hadisi saboda su fassara maka qur'ani fassara daidai irin yadda alqur'ani mai girma ya dawo da ita basri suna da nasu fahimta kofiyon suna da nasu fahimta in ka tashi a wajen karatun nahwu in ka ga dama ka bi basriyin in ka ga dama ka bi kofiyin duk wanda ka bi su ka bi ahlus sunnati wal jamaa a wajen fahimtar alqur'ani mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi an gane abin da nake nufi sabili da haka akwai waɗannan bambance na al'umma na jama'a tun Allah ya halicci duniya ana samu wannan fahimta kar ma ka kai nisa mu a cikin masallaci nan da yanzu muke karatu alqur'ani mai girma muna fassara ta yayuwa in fassara wata aya in fassara wata jumla mutum uku suka saurare ni wani sai ya fahimce ni kaza wani kuma ya ce a abinda malami ke nufi in kaza dan ya taba na taba jin sai ya ce kaza wani ya ce a abinda ni nake ganin ba haka ba abinda malami ke nufi in kaza kuma cikin ikon Allah idan suka zanna suka yi tabi a tsakanin su zaka tarar duk fahimtar kowannen su fahimta ce mai kyau fahimta ce daidai akan wannan nassi akan wannan bayanin da malami ya faɗa sun saurari karatu tare amma fahimtar su a wajen abin da malami ya faɗa an dan samu bambance kun gane da kyau kuma duk akan wannan nassin da malami ya karanta ya fassara shi to akwai irin wannan tun a da har lokacin mu ne yanzu al'umma tana samun sabani a tsakaninta sabanin al'umma na da daban yake da sabanin al'ummar mu ne yanzu na da ana zaman tare in an samu sabani ma ƴan uwa ne masoyan juna ba wanda zai tsani wani ba wanda zai ki wani ba wanda zai kafirtar da wani ba wanda zai bid'antar da wani ba wanda zai fasikantar da wani a'a kowa zai ba wani ɗan uwansa uzuri Imam Shafi'i da almajirinsa Imam Shafi'i yana kan kujara yana bada wani karatu ya faɗi wata matsala almajirinsa yana ganin ba haka ba sai ya daga hannu ya ce akramakallahu ni dai ina ga abin da ka faɗa dinnan ba haka ba ni ina ga ra'ayi na kaza Imam Shafi'i ce a'a ra'ayinka in ba haka ba haka dinnan shine gaskiya almajirin nan sai ya bata rai sai da aka tashi darasi na gobe mai zuwa an zo na tun farkon da shi har karshe Imam Shafi'i ya zo ya gantsa bai gantsa ba ashe bai ji dadi da yadda malam yake gyaran sa ajiya shine Imam Shafi'i yana cikin darasi bai gama ba a karshe sai yake ina wane aka ce ai wane bai zo ba yake ayya wani bai zo ba yake bai to kana alhamdulillah mai fatiha sai an yi fatiha bai ma kammala darasi ba da ya tashi daga inda yake a masallaci ya je ziyara wajen annabirin sa almajirin ya kulle kofa yana karatu sai ya an kwankwasa masa kofa yace wane ne yace shafi'i ne muhammad ibn idris yace shehi na ne yace eh yace ya kulle sheikh kai ne zaka zo min a gida yace ai ka cancanci sheikh ya zo maka a gida yace masa bawan allah mas'alolin nawa mun hadu akan su ba mun sabani ba akan matsala daya ne da muka yi sabani ka fahimci wani abu na fahimci wani abu na fada ma ra'ayi na shine ka bata dai kaje ka zanna ai ba haka ana yi ba dole ne ka fahimci wani abu daban mu fahimci wani abu daban kuma mu zanna al'ummar musulmi ne abinda yake tara mu jewa abinda ya raba mu kadan ne saboda haka mu dauki abinda ya tara mu gabaki da mu aiki da ke abinda ya raba mu ka dauki naka in dauki nawa mu zama musulmi mana mu zama ta yan uwan jona mana na menene zaka tsaurace mun an gane abinda nake nufi to kaga wannan shine ikhtilafi ta dauki naka fahimta in dauki nawa fahimta mu zanna tare yan uwan juna ba tare da ka zage ni ba ba tare da hadara na zage ka ba ba tare da ka kafuntar da ni ba ba tare da na kafuntar da kai ba ka dauki naka nasi dauki nawa nasi ka bayyana in bayyana Allah shine mai kimta shari'a cikin zakatan bayansa amma ya zamanto da ni da kai mu zanna zamin zamin lafiya yan uwan juna ne masoyan Allah masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam mu sa masoyan mu almajiran mu da masu sauraron mu su zamanto yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwa kar mu kaskasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zamanto kashi kashi wannan dai izala wannan bidaniya wannan bawahabe wannan shi'a wannan fulani wannan fitikani kowanne ya zama kashi 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 an tashi babu soyayya babu kauna a tsakanin mu wannan ba zai kai al'umma zuwa gaba ba sai dai kafurai da abokan adawa su samu galaba akan mu su samu nasara akan mu dama abin da kuke so abin da ake so an gane abin da nake nufi mu a wajen mu galibi masu da'awa masu karantarwa masu wa'azi ba uslubi na da'awa akwai abin da ake ce da shi al-khitabu ad-dini al-khitabu ad-dini namu mu a ƙasar mu Najeriya musamman yana buƙatar kuskurewa yana buƙatar gyara dan saboda kowane mutum galibi galibi mafi yawa daga cikin masu wa'azi masu tafsiri masu karantarwa kowa sai yana ga nasa ne hujja nasa ne qala Allahu qala rasuluhu na wani sa ina qala shaytanu ne ko yaya ya fada mai yana gani shaytani ne kawai ba zai ma saurara shi yasa zaka ga idan mutum yana karatu in da zarar ya ambaci wasu malamai wanda su ba nasu ba to ba za ma su saurari gaskiyar da abin da aka fada ba za a saurare ka ne in ka ambaci malaman da ake so sai zamanto kowace jama'a tana da nata malamai tana da nata masana in kace wannan shine malami wani yake kaza wani yake kaza sai an ce maka Allahu akbar sai an karbi magana ka an dauka amma in kana ambaci wasu malaman da ba na wannan firqa ba to a wajen su kai fa abinda ka fada din nan ƙarya ne babu gaskiya babu dalili a ciki to ta yaya za mu fahimci juna in kuwa musulmi kuma kana wa'azi kana karatu in ka bude wa bakinka wa yan uwanka musulmai so kace yan bid'a yan bid'a kai kuma sai kace wa naka ahlus sunnati wal jamaa yan bid'a kuma ka san yan bid'a hukuncin su a cikin shari'ar musulunci yan wutan jahannama ne amma ka dauki wannan mummunan suna ka jefa wa wasu daga cikin uwanka musulmai saboda an saba maka da ra'ayi kuma sai ka dauki kyakkyawar suna mai kyau da ba Allah bai baka shi manzon Allah bai baka shi ba ka rata ya ce a jikinka tana ce wai kai ahlus sunnati wal jamaa wannan taqawul ala Allah ne duk da inda zaka karanta aqidar malamai tun daga sahabbai har zuwa tabi'i da tabi'u tabi'in babu tabi'i babu malami daya da ya bude baki yace ni ahlus sunnati wal jamaa babu babu malami daya ko daga cikin sahabbai da ya taba baki yake ni ahlus sunnati wal jamaa ba wanda ya faɗa wannan ba saboda wannan taqawul ni ala Allah bila ilm zaka dauki cewa alhamdulillah ina ga hanyar da nake bi tafarkin da nake kansa wannan tafarki in Allah ya yarda zai kai mu zuwa ga ahlus sunnati wal jamaa amma ba wai ni ne ahlus sunnati wal jamaa ba wanda ba baya kaina baya dina ba shi da irin ra'ayina shi kuma ya zama dan bid'a ya zama to dan wutan jahannama wannan maganan ba gaskiya ba to kuma ya zaka so in saurare ka ko mai so na ya saurare ka da zaran in ta ambaci bangaren da ba naka ba kace da shi dan bid'a sai ka zage shi kuma kace a saurare ka karbi naka ai wannan babu wasu yobin da'awa Allah fa idan yana kiran Krista da Yahudu ba inda Allah ta nake ya ku Yahudu ba inda Allah ta nake ya ku Nasara yana kiran su ya ahlal kitab ya ahlal kitab ya kuma su littafi da mutuntawa Allah yana mutunta su duk da cewa ya san cewa abunda suke kansa din nan ba daidai ba har yake ce ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatina ya ahlal kitab lima talbisuna alhaqa bil batil ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah amma duk bai ce da su ya ku krista ya ku kafirai ya ku yahudu ya ku kaza ba ya ahlal kitab amma kai sai ka ga wa musulmi da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda bai bi ka ba kan rai ka kidi ya kai dan bid'a ya kai dan bid'a ya ku yan bid'a kullun haka wannan shine magana a bakin ka yaya al'umma za ta ci gaba ramadan idan ya fara in ka fara bibiyan wa'azi zaka je kalmar yan bid'a wallahi ka dauki tarbi zaka lissafa ta wallahi za ta fi yanda zaka kana tsammani za ta wuce ma dubu kawai yan bid'a yan bid'a yan bid'a to na za mu fada wa Allah gobe kiyama mu haka musulmi muke tsakanin mu yaya za mu samu karfi yaya za mu samu kurgini saboda kawai bambanci bambanci na fahimta ba za mu zanna mu ɗan uwa ba mu mutunta junan mu babu laifi kai raddi in a san abin da kana gani ba haka ba amma kai shi a cikin mutunci a cikin girmamawa a cikin darajanta amma ba wai a cikin zagi ba da cikin mutunci an gane abin da nake nufi kuma duk yadda kayi bayanin ka musguna wa mutane ka ci mutuncin su ka kafutar da su ka fasikantar da su ka bucantar da su wannan ba zai sa ba ka ci gaba kuma wannan ba zai sa wanda sun saba maka su canja aqidar su saboda kai ka fada inda za a canja ne da tun tun yaushe ne wayannan abubuwa an canja su amma kullum ba za ka ga aqida tana ta ci gaba ne ahlul haqq sai dai karuwa suke yi ka dubi lokutan maulidi ka dubi lokutan su wani wata mutane za ka yi mamaki an ta fahimta wayna abu an ta ji wayna abubuwa amma kuma alhamdulillah al'umma sai dai karuwa da fahimtar gaskiya yadda take sabili da aka uslubi na khitab namu al-khitab ad-dini inna ya kamata mu jara shi a wajen karatu cikin mu a wajen wa'azin mu a wajen bayanan mu mu yi bayani kamar yadda magabata su yi bayani inda bai kamata ba mu yi habaici kar mu yi habaici inda bai kamata ba mu ci mutunci kar mu ci mutunci inda bai kamata ba mu ambaci aqidar mutum kar mu ambaci aqidar mutum kana karatun qur'ani kana karatun tafsiri littattafan tafsiri a gaban ka ayan nan da zaka fassara ta in zaka fassara ta zaka dubi littattafai daban-daban kafin ka zo ka fassara ta dubi abin da wayancan littattafai sun faɗa akan aya ka zo ka faɗa wa jama'a mana wannan bai ce karatu ba amma na menene zaka yi ta'liqi a wajen ta'liqin ka kuma sai ka kauce ka saba wa Allah ka saba wa manzon sallallahu alaihi wasallam fadili da aka wannan tsarin namu Allah wa bi sallahu muna roko Allah ya nuna mana lokacin da al'umma za ta fice wannan a jaddada wannan alkhababul dini a mutunta kowa da kowa Allah ya ba mu lafiya to shine ma'ana wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ubayyidin ta ta'ala yau kun ta kan cewa lalle ke jahannama sai na cikaki daga cikin aljanu da kuma mutane gabaki daya حديث يتبدا في صحيح البخاري ده مسلم ده حديث رسول ابو هريره الله شكر ما سيدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختصمت الجنه والنار الجنه ده وتا ساباني يشيغا سكانن سو كذا ساباني هر الجنه ده وتا فا يشيغا سكانن سو الجنه تنا فدا كذا وتا تنا فدا كذا فقالت الجنه ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وثقتهم wai ni me yake faruwa ne sai zaifan mutane talakawan mutane wanda ba su da karfi suke ake shigar da su a cikin na ayin ni aljanna me yasa ba na ganin wanda da a duniya ana ce wane 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 masu fada aji ba na ganin su a tare da ni uta take ai wayannan nawa ne ai ni nake gaba da ke masu girman kai masu ji da isa masu wannan wannan wayannan ai nawa ne ke naki talakawa ne an gane da kyau Allah ta'ala sai ya raba hukunci a tsakanin su yake ke aljanna halitta ta ce rahama ta ne na halice ki kuma na yi miki alƙawari akan cewa sai na cika ki ke ma wuta azaba na ne wajen fushi na ne nayi wa kaina hukunci kai ma kaina cika ke kai ma za cika ke kai ma za cika ke karki damu ba Allah ba yana da iko ko wanda sai ta cika sai aljanna da kasance a cikin yalwar rahmar Allah ta'ala in ta zo dabba cikawa sai ta ga tayi fadi tana zo cikawa sai tayi fadi tana zo cikawa sai tayi fadi Allah ta'ala sai ya ƙara haskaka ta ya ƙara fadada ta har da zo ta duk wanda Allah yake so ya shiga cikin musulmai da mu'minai da muwahhidin kowa ya gama cika har yanzu akwai Allah akwai daman a fadada ta sai Allah zai sabanta wata halitta daban da ba ta bayyana so ba a cikin duniya wa'annan na aljanna a ranar aljanna ne a ranar kiyama ne za a halice su dan a cika da su gurbin da bai cika ba cikin aljanna ita wuta ita ma ana cika ana cika ana cika har da zo tafta zo Allah ke da ya ke wuta kin cika dace ya Allah ina neman kari ina neman kari tana gani yadda yin wa aljanna kari ta ba dinga mata kari Allah ta'ala ce a'a ai ba zai yi ba yadda aka mu'amalci aljanna daban yadda ke za mu amince ki daban ubangiji ta'ala sai ya tsoke mata rahma sai ta cika da wanda suke cikin ta sai a rufe ta ce wanda suka cika cikin nan yayi ina ji kun gane abin da nake nufi shine ma'ana wa tabbat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ubangiji ta'ala ke ce wa kullan nafsu 'alayka min anba'i ar-rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa kullan wannan tanwin dinnan lil'iwadi ne ai wa kullu wahidin kuma kullun dinnan maf'ulun bihi ne muqaddam na fi'li na qassu Allah ta da ke cewa tabbas abinda muke labarta maka duk abinda muke baka kissa na daga cikin abun al'umman da suka wuce a baya dinnan kowace kissa mun karanta maka dinnan na annabawa manzanni ma nusabbitu bihi fu'adan yana daga cikin abubuwan da muka kawo ne dan saboda hikma na mulallashi zuciyarka ya annabin Allah ma'ana duk kissoshin da muka karanta maka dinna ya annabin Allah yana daga cikin hikiman su saboda alallashe ka saboda a kwantar ma da zuciya kana fama da mutanenka ana musguna ma ana zaginka ana bata ma rai Allah baya so ya ganka ranka a bace Allah baya so a musguna maka Allah baya so ya ga hankalinka ya tashi ya annabin Allah shi yasa Allah saboda soyayya da kauna da yake maka yana lallashanka ya dinga kawo maka kissoshi na annabawa manzanni saboda ka samu sukuni ka samu kwanciyar hankali damuwa da ake maka musguna da ake maka dinnan ba zai ma ta asiri ba an gane da kyau malamai suka ce wannan yana daga cikin soyayya da Allah ta'ala yake wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi duk lokacin da an faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba an ƙaryatar da shi an zage shi an bata masa annabi rasa zai bashi Allah ta'ala sai ya saukar da Qur'ani sai wata kissa ta annabawa ta dawo dan saboda alallahi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji cewa bai damu da abin da an faɗa masa ba wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaqq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin kuma a cikin wannan sura mai albarka suratu hud in ji ubangiji ta'ala a cikin wannan sura gaskiya ta zo maka an bayyana maka gaskiya dake dake an labarta maka kissoshi na annabawa da gaskiya kuma an baka darussa wa maw'izatun wa dhikra da kuma wato abun kula abun dauka darasi ga wanda suke mu'minai kai zaka amfana sahabbanka za su amfana duk al'ummarka musulmi idan suka karanta wannan sura sun ga kissoshi da suke cikin ta tun daga annabi Nuh alaihi salam har zuwa ƙarshe annabi Musa alaihi salam in an karanta wannan kissa kissoshi an fahimta to za a dauki darasi za a dauki wa'azi za a amfana da abin da ya faru abin da Allah ta'ala sababin sai yasa ya halaka wannan al'umma sai a kiyaye ba za a aikata shi ba waja'aka fi hadhihi alhaqqu wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون الله تعالى كيشير النبي صلى الله عليه وسلم دب دوائنا بياني دب دوائنا قصوشي داك كاو أقول لبدا بسي إيماني دكيبا سنعنا أقبك كاسنسو akwai wanda har ila yau duk da wayannan ayoyi da suke sauka maka suna ƙaryatar da kai suna musguna maka to ya annabi Allah sai ka gargade su ka ja kunnen su fa ka ga musu cewa wa qul lil ladina la yu'minun ka ga waɗannan da ba su yi imani da kai ba ay amalu ala makanatikum inna amidun ku ci gaba da aikin da kuke yi a rayuwarku ku ci gaba da halin da kuke cikin sa da kafirci da aikata sabo da tsauran tsiya da musguna man da ƙaryata ni da fada bakar magana a kaina duk abun da kuke so na ashar ku fada ku ci gaba da aikata shi ba da duniya ba ku ina ku aiki inna amilun mu ma za mu ina mu aiki mu ma akwai imani akwai musulunci za mu ci gaba da bautata wa ubangijinmu tabaraka wa ta'ala ni da wanda suka musulunta suka bi ni mu ma za mu bi na mu addini ko ma ku bi na ku addini ku yi abin da yake gaban ku wantaziru inna muntazirun ko ma ku saurara mu ma za mu saurara da mu da ku duka mu saurara mu gani mu zuba ido mu ga sakamakon me zai faru a gaba da mu da ku wane ne zai ci galaba wane ne zai ci nasara i'malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun wannan aya tana barazana ne tana tahdidi tana tawbihi tana jan kunne ne ba wai tana ba su umarni su abinda suke so ba wannan kamar mai ladabtarwa misali ko baba ne ko malami ne sai ya gaya waɗansa ya ga aikinka kai wasa kai abinda yake gabanka ai za ka gani in ya ji mata ka je kai wasa ko kai abinda yake gabanka baya nufi ya je wasa ai ina nufi in shi ba shi da hankali ya yi wasa mana ya gani kamar ya umurce shi ne amma bai umurce shi ba ya hana shi ne saboda wannan yana da tasiri fiye da shi kar kai wasa fa yanzu daga shi kar kai wasa daga shi kai wasa mana za ka gani wanne ne zai shiga jikinsa sosai kai wasa mana za ka gani ita za ta fi wannan shine wa qul lil ladina la yu'minun i'malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun haka kamar fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza lam tastahi fasma ma ashita idan har baka jin kunyan Allah ta'ala to kai abun da kake so idan har baka ga girman Allah ba baka ga darajar Allah ba to kai iskanci ka duk abun da kake so kai ka karya azurinka ka ci ka sha a bainar jama'a tunda ka kasance baka jin kunya kai abun da kake so mana lokacin da za a faɗa wa mutum irin wannan magana ba wai ana nufi cewa yayi a'a ana nufi cewa abin da yake din yake din nan ya munana sosai saboda ka ya daina ya bari in ba haka ba sai ya ga sakamakon sa ba zai dadi ba wantaziru inna muntazirun walillahi ghaibu samawati wal ard Allah ta'ala yake cewa shi Allah ta'ala kadai shine mamallakin abunda ya shafi sammai da kasa abunda ya fako ya koya wanda yake cikin sama yake cikin kasa na Allah ne haka kuma abunda ya bayyana ghaibu samawati wal ardi wa shahadatuhuma amma an ambace ghaibi ba a sa shahada ba li dalalatil awwal ala tsari wato Allah ta'ala yake cewa shine kadai masanin ghaibin sama da ghaibin kasa to haka kuma shine kadai masanin abun da yake gaba yake yanzu na sama da abun da yake kasa gabaki da shine alimul ghaibi washahadati kabirul mutaal sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih saboda duk inda aka ambace Allah ta'ala ya keɓanta da ilimin ghaibi to akwai ilimin shahada mai na tare da shi amma ba a ambata ilimin shahada saboda galibi ilimin shahada an sani ba a ba a mutunta baya wannan amma ilimin ghaibi shi yake ƙara wa mutum ilimi yake ƙara wa mutum wato ainihin imani an gane da kyau walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al amr kullu aw sutra'at wa ilayhi yurja'u al amr kullu amma galibin qira'at tafi na mutanen Madina da kuma hafiz ya hadu tare da su sun tafi akan cewa wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu amma dai ma'ana dai babu bambanci da yawa yarji'u al-amru mabni lil-ma'lum yurja'u al-amru mabni lil-majhul kuma kilahuma al-amru ya'udu fihi ila Allah ta'ala Allah ta'ala gare su kadai ne al-amra gabaki daya za su koma sabiri da haka ya kai annabin Allah ya kai muslimi fa'buduhu ka ci gaba da bautatawa Allah shi kadai wa tawakkal alai kuma ka dogara a gare sa ka bautata masa shi kadai a cikin ibadar ka karka hada shi da wani kuma kai tawakkuli zuwa gare sa ka rataya zuciyarka akan Allah kadai ya zamanto kodayinka a cikin abin da yake wajen Allah ta'ala yafi kodayinka na abin da yake hannun mutane dan saboda hannun mutane yana karewa na hannun Allah baya karewa na hannun Allah shi zai kawo maka ba tare da tunaninka ba ba tare da zatonka ba na hannun Allah ta'ala shi zai baka shi a cikin mutunci da mutuntawa da daraja na hannun mutane idan su ne suke bayarwa to akwai gori a ciki saboda haka ka dogara ga Ubangiji subhanahu wataala kai kuma kai masa ibada an kaddama janibin ibada sannan tawakkuli ka bautata wa Allah sannan kai tawakkuli amma in ba haka ba wai zunguru sin tawakkulin mutum in baya kan gaskiya in baya bautata wa Allah daidai tawakkulin sa bashi da ma'ana bimana tawakkulin ka zai zama yana da amfani idan ibada ta riga shi idan sanin Allah ya riga shi ka san Allah sai kai maka tawakkuli amma kai tawakkuli ga Allah ko baka san Allah ba mai ma'anar tawakkulin ka shi yasa duk inda Allah ta'ala yayi maganar tawakkuli da ibada sai kaga ibada za ta zo sannan tawakkuli zai zo iyyaka na'budu yake menene wa iyyaka nasta'in kai kadai ya Allah muna bautata masa kuma a gare ka kai kadai muke neman taimako da agaji wato tawakkulinmu wajen ta kai kadai ya Allah haka Allah ta'ala ke qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna kaga amanna bihi shine fa'budhu wa alayhi tawakkalna shine wa tawakkal alayhi to galibi idan zaka karanta qur'ani in ayi maganar tawakkuli to kafin a kai ga tawakkuli ana maganar ibada abinda ake so shine kafin ka san tawakkuli ka fahimci me ma'anar tawakkuli na hakika ka san wane ne Allah ka karanta tauhidi karatu mai kyau ka fahimci tauhidi fahimta mai kyau ka kula da sallarka ka kula da addininka ka nizamci malamanka masu tsoron Allah ka zanna kullum a gaban malamanka su fahimtar da kai su koya maka me ma'anar tawakkuli tawakkuli yana daga cikin ibadan da ana karɓanta a gaban malami a gaban shehi ba a karɓanta haka kai tsaye kawai ka ji an karantar ma tawakkuli an karanta ma gashi ga ma'anarsa sai ka ji ka ambaka shi kai aiki da shi ba tare da wanda ya nuna maka yadda ake practice din nasa ba ba za ka yi tawakkuli yadda ake so tawakkuli kana yin sa a gaban malami kaga yadda shi malamin kansa yake bautawa wa Allah kaga yadda shi malamin kansa yake mu'amala da ubangijin sa subhanahu wa ta'ala yadda ya dauki duniya da yadda kuma ya kula da lahira ka dauki malamin ke zaman sa shine makarantanka da kake coaching abun ka na mu'amala tsakaninka da ubangijinka ta'ala an ce mun tawakkuli ga malansa ga malansa to amma yaya zan aje shi in practice ne aiki da shi to malami shine wanda zai rike hannunka ya aza ka akan hanya yadda zaka yi aiki da tawakkuli ke zaman to tawakkuli yayi ma amfani amma in ba ka ba zaka dauki tawakkuli daga littattafai daga ayoyi ko daga hadisai daga menene to sai zaman to tawakkuli ko wani iri ne daban ba wai tawakkuli na manya ba akwai tawakkulin kanana akwai tawakkulin manya tawakkulin kanana magana ne a baki sai wallahi na lokal da Allah sai wallahi na tawakkalna ala Allah sai mun san tawakkuli amma zuciya kuma ta cika da kurbuniya ta cika da ƙarya da barazana da rikin gaskiya wannan shine galibin tawakkulin mu a zamanin mu ne yanzu saboda menene saboda galibin mu bamu da malamai bamu da shehinai wanda mun dogara akan su galibi wanda suna da shehine ma dai kawai da baki ne amma su yi kokin su yi iftida'i da malaman su da shehinan su tsaho da kafa su dauke su wa'annan su ne kamar al-qiblar su al-ulama'u warasatul anbiya galibin mu wanda ma suna da shehine sai dai su so shehinan su suna bin shehinan su saboda abin duniya saboda a ba su asrar a ba su alkar a ba su addu'o'i su samu duniya su samu arziki su samu wadata yadda za a samu fitohi galibin mu a zamanin mu ne yanzu duk tabe-tabe da ake a wajen mu'amala da shehinne kashi 60 zuwa 70 a cikin al'umma masoya malamai masoya shehinne ba dan Allah ba ba dan annabi Allah ba dan saboda a ba su zikirai a ba su asrar a ba su addu'o'i saboda su samu duniya sabili da idan yana gani zai samu wa'annan asrar a wata hanya ba ta hanyar wannan malami ba tantini ya sallami wannan shehi zai je inda zai samu asrar saboda shi asrar ne yake so ba shehi yake so ba shi yasa galibi mu ba mu amfana da malaman mu ba mu amfana da shehinin mu galibin mu shi yasa idan muka ji aka faɗi wata bakar magana a kansu an suka su sai shedani ya sawwala mana kamar abin da aka faɗa din gaskiya ne saboda mu kan mu zukatan mu akwai matsala a ciki to zuciya bata wanke ba mai kiyawa da ya za ta gane girman malaminta ya za ta gane girman shehinta shi yasa in an faɗa wani abu mu magana kaɗan akan malamai akan shehine a shi ne gaskiya ne a su ma masoyan duniya ne su ma duniya suke so su ma kaza su ma kazo saboda laifin mu abin da yake jikin mu ne sai mu ji mu daura akan su saboda mu na san duniya shi yasa ji idan muka samu wani wanda yake zagin su da sun so su ma suna san duniya za mu gaskata wannan magana saboda wannan laifin mu ne ina ji ɗan uwa na dan Allah kuna fahimtar abin da nake nufi sabili da haka dole ne mu dogara da Allah mu yi tawakkuli na haƙiƙa wanda mun ga magabatan mu malaman mu shehidan mu suke yi mu rizanci mu'amala da malamai mu karanta halayen su mu karanta tarihin su mu zanna a wurin su mu yi hidima a tare da su mu karanta littattafan su mu karanta sirar su saboda wannan zai taimaka mana ta yaya zamu bautata wa Allah ta'ala bauta mai kyau wannan shine ma'ana fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka subhanahu wataala kan bai gafala ba mana baya barin abinda kuka aikata shi mana duk abinda kun kasance kuna aikata shi din nan Allah yana sani da shi bai manta da shi ba ya rubuta shi yana hannun mala'iku kuma a gobe kiyama sai ya kama ku da wannan laifin saboda haka ku aikata alkhairi idan kuna so ku tsira ku samu rahmar Allah ka'bal ahbar kamar da Ibn Kathir ya kawo a littafin sa yake cewa wannan aya walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amr kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kamar da ta zo karshen wannan sura a wannan a'a ta zo karshen sura wa sura Hud to da ita ne Allah ta'ala ya rufe littafin na Taurat ma'ana ita ce aya ta karshe a cikin littafin Annabi Musa alayhi salam at-Taurat an gane da kyau idan ita ne Allah ta'ala ya rufe wancan littafin to alhamdulillah ɗan uwa da haka muka zo ƙarshen wannan sura mai albarka suratul hud za mu shiga suratul yusuf amma lokaci yana gaban mu lokaci kuma ya tsora mana minti ɗaya ko minti biyu haka sabili da haka ina ga ba za ma mu taɓa ta ba kar mu fara taɓawa kowa bakin sa ya cika da wannan meme haka ya ji cewa ya je ya fara shiga cikin yusuf sai a tsayar da ke ba na so na yi wannan za mu tsaya gobe-gobe a dawo da wuri-wuri za a fara samun kissa ta annabi Yusuf alayhi salam daga tushenta in an fara babu kai wani Allah ba za ka fahimci wani abu ba dan Allah kar a fara babu kai Allah ya taimaka mana abinda muka faɗa ya zama to dai Allah ya karaba wadansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ya karbi azuminmu Allah ta'ala ya yafe mana ya yassara mana al'amura malamanmu shehinanmu iyayenmu Allah ya rahamce su wanda suka bar duniya Allah ta'ala ya haska kabarin su wanda suke raye Allah ta'ala ya dauka darajar su ya ba su lafiya Allah ta'ala ya sa su zama da duniya lafiya Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya yassara mana al'amura Allah ya ba mu kutushi ya ba mu ilimi mai albarka Allah ta'ala ya biya mana bukatun ku gabaki daya fatara talauci da yake da al'ummar mu an Allah ta'ala ya yi mana maganin sa Allah ta'ala ya yi mana maganin sa mun hada shi da Allah Allah ya shiga tsakanin mu da shi Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah ya tsara mana amura Allah ya biya mana bukatun gabaki daya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين